sashen Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 1 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa wani bincike ya gano cewa kamfanin Cominet na kasar Faransa ya zubar da tan miliyan 20 na dagwalan ma'adinin uranium mai guba a arewacin Niger.
Kullum ma muna fadi babu wanda yake saurare mu. Yanzu abun farin ciki shi ne Faransa ta yi magana, mutane sun fara saurara. Da gaske ne ya yi zani da wanda ta yi.
A ci gaba da kawo muku rahotanni kan yanayoyin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaben kasar da ke tafe. Yau muna haskaka jihar Bauchi ne. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da rahoto na musamman na Hassan Umar Tambuwal wanda yau zai mai da hankali ne kan samun matsala da ake ta yi wajen karɓar sabbin kuɗaɗen naira a bankuna. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Sarfilo Hashim Gumal da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya ga labaran duniya. A yau Laraba, Amurka ta saka wasu jami'an 'yan kasuwa da ke alaka da yakin da Rasha ke yi a Ukraine, inda ta saka takunkumi kan wani dalilin makamai da ɗansa da kuma wasu gungun wasu kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma Gabas ta Tsakiya, saboda ƙoƙarin taimakawa Moscow wajen samun ƙarin makamai a tsawon kusan shekara guda. Ma'aikatar Baitul Mali ta Amurka ta bayyana ƙaƙabawa dalilin makamai na ƙasar Rasha Igor Zamenkov takunkumi tare da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke alaƙa da cibiyar sadarwa ta Zamenkov a Singapore da Cyprus da Bulgaria da Isra'ila da sauran ƙasashe. Mataimakin sakatariyar Baitul Malin Amurka Wali Adeyemo ya ce yunkurin da Rasha ke yi na yin amfani da wasu wakilai don kaucewa takunkumin da Amurka ta aƙaba mata ya nuna cewa takunkumin ya ƙara jefa rundunar soji da masana'antu na Rasha cikin wahala wajen ci gaba da samar da kayan yaki. A ɗaya ɓangaren kuma, Amurka ta bayyana fargaba kan sakin wani mutum da aka yanke hukuncin kisa a Sudan, inda ta musanta cewa akwai fahimtar juna tsakanin ƙasashen. Wasu 'yan bindiga ne suka harbe John Greenville, mai shekaru 33, ma'aikacin hukumar raya ƙasashe ta Amurka, tare da direbansa Abdulrahman Abbas, ɗan ƙasar Sudan mai shekaru 40, a cikin ruwan harsasai a sabuwar shekarar 2008. Hukumomin Sudan a ranar Litinin ɗin nan sun saki Abdulrahuf Abu Zaid, wanda aka samu da laifin kisan kai, inda lauyansa ya ce hukuncin kotu ne bisa tanadin diyya na shekarar 2020 da Sudan ta yi saboda abin da ya faru a baya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dimbin sarakunan gargajiya da malamai da kusoshin gwamnati daga sassan arewacin Najeriya na daga cikin dubin da bata al'ummar musulmi da suka halarci sallar jana'iza mai martaba sarkin Dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sunusi na jihar Jigawa, wanda Allah ya rasuwa jiya Talata a babban asibitin ƙasa da ke Abuja. Allah ji kansa ya gafarta masa. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
An haifi marigayi mai martaba sarkin Dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi a ranar Juma'a 5 ga watan Janairu na shekarar 1945 a garin Yargaba da ke gefen birnin Dutse, fadar masarautar Dutse kuma shalkwatar gwamnatin jihar Jigawa. Ya fara koyon karatun Alkur'ani yana ɗan shekara 4, kana daga bisani aka saka shi a makarantar elementary a ranar 1 ga watan Afrilu na shekarar 1952, sai babbar primary da ke garin birnin Kudu daga 1957 zuwa 59. Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi ya halarci Jami'ar Ohio ta ƙasar Amurka, inda ya samu digiri a fannin hada-hadar kuɗaɗe daga shekarar 1971 zuwa 74. Ya koyar a Jami'ar Bayar Kano, baya ga aiki a kamfanin NNDC na bunƙasar arewacin Najeriya da sauran cibiyoyi masu zaman kansu, kana ya zama sarkin Dutse a shekarar 1995.
Muna da cikakken yaƙini cewa in Allah ya yarda wannan zaɓe da zai zo, hukumar 'yan sanda ta ƙasa a shirye take domin a gama zaɓe lafiya, a tabbatar da wadda jama'a suka zaɓa shi aka bawa, kuma fadar mu a buɗe take mu ashirye muke mu ba ku goyen baya mu taya ku dan a samu a gama wannan abu lafiya.
Marigayi mai martaba sarkin Dutse kenan Alhaji Nuhu Muhammad Sunusi yayin da ya karba kuncin mataimakin babban sifetan ƴan sandan Najeriya a mai kula da shiya ta daya a fadarsa a kwanakin baya. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku gwamnan jihar Jigawa da tsafin gwamnonin jihar wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya ne suka halarci jana'izar wadda aka yi ta a birnin Dutse fadar gwamnatin Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To Allah ya ji kansa da kimi martaba ya gafarta masa gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya lashe takobin ci gaba da toshe kafofin sadarwa na WhatsApp da Instagram a kasar yana mai dora alhakin tara tarzoma da aka fara tun fiye da watanni hudu da suka gabata akan su. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fuskanci gagarumar zanga-zanga bayan mutuwar Mahsa Amini ɗan shekaru 22 da haihuwa ƴar kurdawa a kasar Iran a tsakiyar watan Satumba bayan kamata da laifin keta ka'idojin mata na kasar. Raisi ya yi zargin cewa hanyoyin biyu mallakin babban kamfanin sadarwa na Amurka Meta sun kasance tushen rashin tsaro a kasar a lokacin tarzoma da ta barke a baya-bayan nan da yake magana a gidan talabijin na kasar da yammacin ranar Talata. Ministan sadarwa Isa Zafur ya faɗa ranar Laraba cewa majalisar koli da ta tsaron kasa ta amince da ci gaba da toshe hanyoyin sadarwa na WhatsApp da Instagram a gaban shugaban kasa da shugaban shari'a da kuma shugabannin majalisar dokoki.
To Safilu Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wani binciken kwararru a Faransa ya gano cewa kamfanin Cominac, wanda wani bangare ne na babban kamfanin Faransa din nan na Areva mai hakar ma'adinin uranium a Arlik na jamhuriyar Niger, ya zubar da 10 miliyan 20 na dagwalan ma'adinin uranium wanda ke da tudiri mai guba a tsawon shekaru 50 da ya kwashe yana hakar ma'adanan. Ganin dagwalan na matukar illa ga bil'adama da muhalli, tuni hankalin kungiyoyi da ke kare muhalli da sauran masu ruwa da tsaki ya tashi. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da rahoton.
Rahoton binciken na zuwa ne kasa da shekaru biyu bayan da kamfanin na Cominac ya rufe hakar karfen uranium a Arlit da ke cikin jihar Agadez a arewacin Niger, inda tsofaffin ma'aikata suka shigar da kara a gaban wata kotun kasar Faransa da ke birnin Paris kan irin illar da gubar ta yi wa ma'aikata da ke da nasaba da aikin hakar uranium. Binciken ya ce guba na da matukar illa ga muhalli, tun dai lamarin ya tayar da hankulan kungiyoyin da ke kare muhalli. Al-Mustafa Al-Hassan, shugaban kungiyar da ke kare muhalli ta Agruman a Agadez.
Gare da France ta yi magana, paske mu kullum ma muna fadi babu wanda yake saurare mu. Yanzu abun farin ciki shine France ta yi magana, mutane sun fara saurara. Da gaske ne ya yi 20 million da tam, ya yi mun ga mu paske mun san ya yi haka na yan kai da sai. In suka ce maka a shekara ga abin da suke tonowa, zaka ga ya yi 20 million da tam. Mutane suke shakashi, sai dai kaga mutum yana da rashin lafiya. Ruwa kuma su da kansu suka gani ruwan da suke ciki an bincike su, kuma ruwan da aka bincike su akwai uranium. Kenan sai ya tafi ya tahi ya shiga cikin ruwa. Kuma wannan sun ce za su binne shi, har yanzu ba su binne shi ba. Kasan kasa ce da ake fiddo uranium yana tare da kasa. Kasan nan kamar a ce bisa ita ce take da cuta. Ta shekara da shekaru kuma za ta ci gaba miliyar da zani.
Fiye da shekaru 50 kamfanin na Cominac ya shafe yana aikin hakar karfen uranium a Arlit, abin da ya sa wasu mazauna garin da tsofaffin ma'aikata ba su yi mamakin jin abin da rahoton ya bayyana.
Wannan al'amari yana da tada hankali saboda talaka ba abinci ba magani kuma ga goba tara cin shi. To ba shikenan ba, wane ne zai ci to an ban talaka? Ina ma kudin da za mu zo a mana magani? Babu likita da za a mana magani, babu abin da za a mana magani. Akwai ta goba cikin gidajen mutane mu, ya za a hada uranium da shi bai shigo cikin gari ba? Bayuwa cikin deshen ne miki, kuma shine zai ida halaka mu. In ka kwanta kanka ciwo, kin ka ciwo goba ce ke tumba cikin jikin mu, sun cuta mana sun gyara kansu.
Shi dai kamfanin na Cominac yana daga cikin cibiyoyin hakar kafa Uranium da kamfanin Urano na kasar Faransa ya mallaka a Agas dake arewacin Niger kuma ya dakatar da aikin sa ne a cikin watan Mars din shekara 2021 sai dai kamfanin Nocomnet ya bayyana cewa ta bakin manajan kamfanin Asalik Farouk sun mutunta dukkanin ka'idodin da aka gindaya musu a cikin aiki kamar lokacin da muka fara tsaftace muhalli ana kulawa da lafiyar jama'a aikin tsaftace muhalli kama daga ruwan sha da iska da kuma gandun daji za mu ci gaba da kulawa da su asalin mu cikin shekarun da muka shafe a nan muna mutunta dokokin da aka shimfiɗa ta fuskar fitar da guba a cikin watan Maris din da ya gabata ne dai kungiyar tsofaffin ma'aikata ta sake maka kamfanin Nocomnet a gaban kotun ma'aikata da ke birnin Yamai saboda rashin cika alƙawarin da suka daukar musu Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
to a gaida Hamid daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya inda a ci gaba da haskaka muku jahohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafe yau muna jihar Bauchi
kalaka kabar kuka akuri arkancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka kalaka kabar kuka
Jihar Bauchi jiha ce da ta fice a siyasar Najeriya kasancewarta ita ce jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko marigayi Isa Abubakar Tafawa Balewa da kuma marigayi Malam Sa'adu Zungur an kekiro da jihar Bauchi a shekarar 1976 daga tsohuwar jihar Arewa maso gabas gwanan farar hula na farko shine marigayi Alhaji Abubakar Tatare Ali a shekarar 1979 zuwa 1983 a karkashin jami'ar MPN. Gwamnan farar hula na biyu shine marigayi Alhaji Dahiru Muhammad Deba karkashin shugaban kasa na soji General Babangida a jami'ar NRC daga shekarar 1992 zuwa watan Nuwamba shekarar 1993 sai General Babangida ya sauka daga mulki ya danka ga hannun marigayi Enes Shonekan a matsayin rikon kwarya kafin marigayi Sani Abacha ya kifar da mulkin. Gwamnan farar hula na uku shine Ahmed Adauma Azu ya yi mulki daga shekarar 1999 zuwa 2007 na karkashin tutar PDP. Gwamnan farar hula na hudu a jihar shine Malam Isa Yuguda ya yi mulki daga shekarar 2007 zuwa 2015 a karkashin tutar ANPP. Daga baya kuma sai ya canja sheka zuwa jami'ar PDP. Gwamnan farar hula na biyar da aka yi a jihar Bauchi shine barista Muhammad Abdullahi Abubakar daga jami'ar APC a shekarar 2015 zuwa 2019. Sai gwamnan jihar Bauchi na biyar sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya hau kan kujerar gwamna a shekarar 2019 wanda halin yanzu shi ke rike da ragamar mulkin jihar. Comrade Abdullahi Koli masanin siyasa a Najeriya ya yi waiwaye kan yadda siyasar Bauchi take ga kuma abin da ya ce.
Jihar Bauchi ba kashin yarwa bane idan aka zo maganan harka ta siyasa domin jami'a ce guda idan aka biyar da sauran siyasu suke gudana a sauran jihohi irin wayannan da su suka da shi marigayi Isa Abubakar Tafawa Balewa ya harsasa a jihar Bauchi kuma har gobe ana mutunta wannan da su suka da ya koyar musamman bayan shi irin su Sa'adu Zungur da irin su Talman Bauchi da makamanta wanda suka yi fice a siyasar Najeriya saboda irin wannan aƙida da manufofi da tarbiyya da suka samu daga magabata.
Salisu Ahmed Salele dan gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar demokradiya ya ce siyasa a jihar Bauchi abin ayaba ne.
A jihar Bauchi sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon inda kowa ya fito yake yakin neman zabansa. Ya'ya a jihar Bauchi sun mai da siyasa, siyasa ce na ka zo ka faɗi ra'ayinka da albarkacin bakinka mai hankali kuma sai ya sa a faranti.
A ɓangaren siyasar mata akwai ci gaba kamar yadda wata 'yar siyasar ta shaida min.
Ni ce mai suna Halima Isa daga jihar Bauchi. Alhamdulillahi na ga dai siyasar mu ta kasar mu na Bauchi ana samun ci gaba ta gurin mata sosai. Akwai mata wanda suka yi shugabanci kamar 'yan majalisa, da kuma mace da ta fito ta yi takarar gwamna.
Daga bisani na tuntubi wasu 'yan jihar Bauchi game da yadda suke bukatar ganin zaɓuɓɓukan za su gudana.
Sunana Lukman Elman daga jihar Bauchi, Bauchi local government. Yadda aka ce za a yi zaɓe tsakani da Allah, dukkan wanda ya ci ya yadda cewa Allah ne ya bashi, wanda ya faɗi kuma yadda cewa Allah bai bashi ba, a dai zaɓi lafiya a gama lafiya.
Sunana Zainab Ibrahim daga Bauchi. Fata na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya, duk wanda ya ci Allah ya sa a bashi.
Sunayen 'yan takarar kujerar gwamna da suke kan gaba da mataimakansu sun haɗa da Bala Abdulkadir Muhammad da mataimakinsa Awal Muhammad Jato PDP, Air Marshal Baba Sadiq Ritaya da mataimakinsa Shehu Aliyu Musa APC, sai kuma Halilu Dauji Jika da mataimakinsa Muhammad Gadauji Azare AMPP. Abdulwahab Muhammad Mai Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To gaida Abdulwahab, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Bayan da 'yan Najeriya sun jirge dimbin kudadensu a bankuna daban-daban a fadin Najeriya, sai bankunan suka yi kimeme wajen hana masu ajiya a bankuna su fitar da kudadensu a cikin asusun ajiyarsu na bankunan. To ko mai 'yan Najeriya za su ce a game da wannan mataki na bankunan Najeriya?
Sunanmu ne Alhaji Wasu Adeola cikin Karakele, Ibadan. Wallahi talai, magana banki wallahi sai dai wuya sosai, wallahi talai. Eh, mutane ya je banki, ina so karba dubu goma sai baka dubu daya, ko ina so karba dubu sai baka dubu, me sa yi da dubu fi sabili lai? Ajito sai me kudo fa, ajito sai talika fa, ajito talika ina so mutu fa, talika bere talika mutu fa.
Da ka je neman kudi mai banki ya gaya ma da yake baka dubu daya ko dubu biyu?
Eh, kai complete da mai banki sai mai bansa ne ya ce wanda bai so karba a fita waje, haka yake a mai kowa. Eh, kana so a yi fara da su ya kira mi sanda sai duke mutane haka yake yi.
Ba ciao Muhammadu Sa'id ne, ah mun ji su wala yayawa akai banki, eh da mun dubu deri ne yanzu, mun san karba dubu deri sai bane dubu biya kai dubu deri bana yi
dubu deri
ko dubu deri ban samu dubu biya kai bane dubu 2000 Allah mu fa mun dubu dubu deri
menene hujjar da baka na baka dubu biyu saboda mi
abun ban yi amfani PSC
karba dubu deri sai ba dubu 25 cikin wajen PSC ko muna son karba dubu deri PSC an karba dubu 25 fi sabili lai
abun ba sai yi ba mana ejara duniyan nan mana ko kare sai mutuwa kai wallahi nawa abunda ina gaba ejito sai wanda bai gaba fa
yanzu a cikin aljihun kanan kana da kudi
wallahi babu ko sisi ko sai da yi gidan yansu babu ga wanda zai bani karba kudi anon shi yanzu ate babu mona jiyun wa yanzu ba kudi
to menene ya ranka kace a gidan yanzu
babu sai Allah wallahi babu sai Allah ajito sai mutane ejito sai wanda bai da shi
sadamu to gaskiya harkan banki wanga sati kana da bakan wahala to saboda satin ga ma ina da buki zanan suna jikka goma da nika so a ban su gida babu su duk ko wani mai PS ni tambaya yace min babu su ina da kuɗi cika kaddi na ba su da wani
shi da kuɗin musu kai jikka goma ba
ba maganar jikka goma sun ba 1500 ba su da wani
kuma an ka hana ma jikka goma
min jikka goma in same su
to a bisa wani dalili aka hana ma jikka goma
wallahi dalili abba sani ba dalilin da sun ce wai akwai doka haka
ka tambaye shi mai PS din
na tambaye PS ya ce shi ma yana so ya je banki yana da kuɗi su 1,500,000 babu naira 20,000 kasa a je
banki ya hana shi shi ma shi yasa ya hana ka
shi ma shi yasa ya hana ni yace ma bai da ma sisi a PS ne ne
suna na Jalla Kaura na zo an sa kuɗi banki duk abin da aka ran na tara na ba saboda an ce in ba ba mutum bai kai kuɗi ne banki ba ba zai lalace ba na zo an sa kuɗi banki kuma dubu uku sun kace za su ba ni
nawa ka tambaya kai
200 ne ce a bukari
to ka an shi dubu uku din
a mi zan yi dubu uku
mi zan yi dubu uku
to me yasa baka an sa ba
dubu uku ba su ci man komi ko da rana ba su isa ta balle in ce tun daga ni yana da iyali yana so in tura da kuɗi can gida ma abin da haka nan ne to ba ka ganin cewa gari kaɗan da babu
a gara yanzu na ta haka nan da sannan a shi dubu uku wanda da wajen mutum 10 wani abu ba ne dubu uku ba su ci man komi wallahi
sunana Musa Kardi kuma
ya ka je banki an sa kuɗi
to gaskiya ban samu zuwa banki ba
kana da labarin cewa mutane da sun je banki ba su samu kuɗi ba
to lallai mu labarin sauran jama'a da suka je karɓa kuɗi suka ce kuma hana in ka je karɓa kuɗi wani wuri ba abin da za a baka dubu biyu ake baka wannan jin suna haɗe mu kan ba mu wada zuwa ba mu tafi ba sannan kuma kasuwancin da muke yi muna ana sai gare mu a ce ba kuɗi da a ce ka je karɓa kuɗi banki aka ce za a baka dubu biyu ko dubu uku za ka karɓa Allah sai ne hankula in dogara ga rabbus samawati ka zauna haka nan
eh kwarai
to su yare da mata da yaya su ci
Allah shi ne ci da mu
sunana Raja Zika Bodinga, sakataren kungiyar dillalai ta kara a Kinyele. To kasuwanci kan ya ja da ba komai ya tsaya cit saboda kowa kukan kudin nan yake idan mai sayar da mai sayarwa babu kudi.
Me yake kawo kukan kudi ga mai sayar da mai sayarwa?
Saboda kowa ya dunkule kudi ne ya sa banki game da canjin gada an kace za a rufe 31 ga watan 1. Kowa ya sa kudin shi kuma an zo an kulle. In ka zo ma an sa yanzu da aka ce an kara kwana 10. In ka zo an sa ka sa ATM babu. Marmakon ma 20,000 da ATM za ta hisa in ka sa ba ka samu komai. In ka shiga banki marmakon 500 da za a baka sai a ce ma ba kudi. Manzo abin da suke ni ba. Ko sun suka dadda talakawa yunwa ta kashe su da masu arzikin da talakan do yanzu an zama guda.
Kun tambaye masu banki dalilin da yasa ba su ba da kudi?
A to mun ga mamu tambaye don inda ka zo wajen accountan ka ba da check din ka jira a ba kudi sai a ce ma babu kudi. Dole ka an saka hitowarka.
To yanzu wannan kasuwanci da kuke yi na shanu ko na dabbobi ya yake tafiya ba kudi?
To wallahi bai tafiya ya tsaya cit. Su ma zuwa can sai dai in ka sai san mutun kace za kai mai transfer kudi sai ce shi bai da banki bai san transfer kudi ka sai kaso. Kai kuma nan baka da su duk ka dunkule kayan ka suna banki.
To ana Ibadan ya kuke yi da masu sayan shanu?
To yan shanun da muke samu duk wanda ya sai lamba aka muke bashi sai ya mu na transfer. Abin da ya rage kuma ya je yanka wansa yake sai ya tura mu na saura. Cikin account an mun rasa da zamu yi da su. Kai da baka da karhin ma naira miliyan 1 sai ga ka da miliyan 10 cikin account dinka na mutane.
Alhaji Mustafa Kinjimi Gambo. A yaro mu ya je ana neman 100,000 da kire ya samu 20,000 ya dawo.
Saboda me?
Saboda wai ba za a bayar ba. Ka shiga ciki ma babu. A waje kuma FTN ba a cirewa 20,000 2,000 haka ake cirewa a waje. Wai ba sabo kuma so ba za a baka ba.
Koko baka aje kudi a banki?
To akwai kudi a banki. Wallahi akwai kudi. Ba su bayarwa.
To sai wannan lokaci ne suka ce za su bada kudin.
Wai ai hakuri ne za a samu za a kiriya komai ka ga hakuri haka za ga maka.
Zuwa wannan lokaci.
So so dai haka suke fara.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiya talata na je banki a Mina ta jihar Neja. A Mina ni je ni tambaye kudi ina so in kai kasuwa amma ban samu ba. Yadda nake iska mutare kamar za a yi kullo cikin babu mai karba.
Sai mai aikatan banki ko?
Sai mai aikatan banki.
To su mai aikatan banki me suka ce ma?
Su da ni je ni tambaye su kudi na sun kace su ba su da kudi.
Nawa ka je karba?
Na je karba kusan miliyon 1.
Nawa sun kace za su baka?
Sun kace min komai ba za su ba. Nike to ni yanzu ko kudin mota banda. Nan zan kwana ko a'a ko a'a. Sun kace to su gaskiya yanzu ba su da ko sisi. Don hakan gado Allah Buhari yayi kokari ya taimaka talaka. Wallahi talaka ya shiga matsala.
Sunana Bala Ibrahim daga nan Benin Oyo State.
Kana labarin yanda aka harkoki a banki?
Wallahi ina da labari saboda jama'a da yawa san kawon bisa sai na daga na sai suwa na tura musu kudi amma san ki an suwa ba magana zuwa kasuwa. Ba a bani ba kuma ba falaki na ba duk sanan banki an rike. Ba san dalili ba san hujja ba.
Kamar kudin sun kai nawa?
Sa su kai misalin kamar miliyan 7 haka ko zuwa 8.
Sunana Hassana. Ni sana'antu wani ke.
Masu shanu suna ce ai an sai shanu sai a ce a musu transfer. Masu awaki su ce a musu transfer. Masu shinkafa da wake su ce a musu transfer. To kuma su sai da tuwo ko abinci kuma transfer ake muku?
To mu kanana waɗanda zamu je mu sai shinkafan babu da kudin sai shinkafa. Duk masu abinci sun rufe shaguna sun yi wa ma na kashe mutane. Ni din ga wanda kake magana da ni ban san banki ba. Daji na tashi daji aka haifa. Ban taba gani yanda ake tarafa ba. Bare in yi a bani kudin tuwo ta waya.
Cikin kwastomomin ki masu tuntu akwai wanda ya ci tuwo ya miƙe tsaye ce miki bayar kudi sai dai ya miki transfer.
Da yawa ma shi yasa na rufe shagona ba na aikin abincin.
To baki ganin gari ki bude kina samun malada idan an ci tuwo.
To tunda ban da account din me ina za a tura min?
Idan baki aikin tuwo ba ke la'akari da cewa mutane da yawa za su galabaita saboda rashin cin abinci.
Haka ne to kuma ina wani ya kare in wannan abun ya wuce ina zan samu tunda ni talaka ne sai na auna in sayar.
Yin transfer wani abu ne da zamani ya zo da shi. Baki kokari ke ma ki bi wannan tsari domin ka dinka sayar da tuwo ta hanyar transfer.
Gaskiya ban da wannan ilimi ni ba hillata ce ta daji kungurmin daji ma.
Sunana Muhammad Awal Yalwan Shandam Abada local government.
Da yake kana kauyen Ibadan babban birnin jihar Oyo yaya harkar kuɗi take a can wajen karɓa a banki?
Tsakani da Allah shekaran jiya dai mu anguwan mu ba mai biyan shi ko ɗaya da ya buɗe. A jiya kuma ɗaiɗai ku aka samu suka buɗe. In ka je karɓan duk naira 1,000 sai ka ba da naira 100 a kan shi.
A banki koko a wajen POS?
A wurin POS banki ma baka iya samun shiga gaskiya. Akwai wani dillalin mu daidai an san kuɗi 300,000 a banki tun safe har zuwa yamma abin da aka bashi 2,500.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran duniya.
Wasanni a takaice.
Kon
gwamnatin John Kunmi na hukumar kwallon kafa kasar Ghana ya tabi ya haramci ko dai taron Ghana City Dubudu a kan kocin Asante Kotokoso da Zebo. Kwamitin ya caje Zebo ne bisa kokarin da yayi na farma jami'an wasa bayan sun sha kashi da ci a hannun Bechim United a Bechim ran 3 ga watan Nuwamban shekara ta 2022. Game da abin da kungiyar ta ce ne Zebo ya kuma nuna wasu halaye da su a iya jefa wasan cikin rudani ga yadda aka yi hukunci a kansa. Kwamitin na ladabtarwa ta sami Saidu Zebo da laifin karya doka mai lamba 34 na ka'idodin Premier League Ghana. Sai dai ta amsa roƙon Saidu Zebo akan haka kwamitin ya yi hukunci kamar haka. An ce Saidu Zebo tare da rasidi 2002 an yi wa Saidu Zebo kashedi cewar in ya sake nuna irin wannan hali za a masa hukunci mai tsanani. Dan wasan tsakiya na kungiyar Blasters Ghana Muhammad Kudus ya aika wa abokin wasansa Kamal De Suleiman wani sakon tayin murna dangane da komawansa Southampton. Dan wasan na Ghana ya kula yarjejeniyar shekara 4 da rabi yadda zai shiga ayarin ɗan wasan Turai daga kungiyar Stade Rennais a ranar ƙarshe na kulle kasuwar ɗan wasa. Kudus wadda aboki ne na Kamal De tun sa'ar da suke wasa a Dream Academy har aka koma saduwa a FC North Zealand. Kayeshi dan Hajiya Kudus ya rubuta a Twitter domin nuna farin cikinsa ga wannan tafiya na Southampton. Suleiman na jiran ayi clearing din sa kuma zai iya yin wasansa na farko a league din Premier England sa'ar da za su gwakunci Brentford. Andre Ayew ya shirya tsaf don shawartawa da kungiyoyin wasan Premier League guda biyu da sun ka hada da Everton bayan ya yanke shawarar zai koma Turai. Dan wasan na Ghana na akan hanyarsa na komawa London inda zai sadu da jami'ai daga Everton da wani club daban akan yuwuwar yin transfer. Andre Ayew dai dan wasa ne da babu wani sadaki a kansa bayan ya kawo ƙarshen kwandilar sada ta fahimtar juna da club din Al-Asad. Ya yanke shawarar komawa Turai inda kuma ya zabi Ingila a matsayin inda ya fi soyuwa gare shi da kuma kungiyoyin Premier League din da yace suna bashi sha'awar gaske. A shekara ta 2021 Andre Ayew ya bar Swansea bayan sau biyu yana jagoransu zuwa gasar zakaru na fidda gwani da goluka 31 ya yi taimaka da 11. An zabi dan wasan gaban na Black Stars din kasar Ghana Inaki Williams a matsayin dan wasan Afirka mafi kyau a zagayen farko na La Liga Spaniya. Dan wasan na Ghana haifafen Spaniya ya ci kwallaye 5 cikin wasanni 18 ya lashe wannan kyauta. Williams ya doke Yasin Bona na Sevilla da Ronaldo Mandava Atletico Madrid Joseph Edu na RC Celta sai Pape Sieve na Rayo Vallecano da Nicolas Jackson Villarreal FC da Yusuf Sabali Real Betis. Wannan kyauta yabo ne mai girma dangane da gaddamawar da ƴan wasa na Afirka ke bayarwa ga wasan La Liga cikin shekaru tare da amanna da girman sosai na sha'awar La Liga da ƴan wasan Afirka ke yi. Wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanul La Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Ridwan da labaran wasanni da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice yau Laraba Amurka ta saka wasu jami'an yan kasuwa da ke alaka da yakin da Rasha ke yi a Ukraine inda ta saka takunkumi kan wani dalilin makamai da ɗansa da kuma wasu gungun wasu kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma Gabas ta Tsakiya saboda kokarin taimakawa Moscow wajen samun ƙarin makamai a tsawon kusan shekara guda. Ma'aikatar baitin malam Amurka ta bayyana wato ta bayyana kakabawa dalilin makamai na ƙasar Rasha Igor Zamenhof takunkumi tare da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke da alaka da cibiyar sadarwa ta Zamenhof ta Singapore da Cyprus da Bulgaria da Isra'ila da sauran kasashe. A ɗaya bangaren kuma Amurka ta bayyana fargaba kan sakin wani mutum da aka yanke hukuncin kisa a Sudan inda ta musanta cewa akwai fahimtar juna a tsakanin kasashen. Wasu 'yan bindiga ne suka harbe Jane Greenville mai shekaru 33 ma'aikacin hukumar raya kasashe ta Amurka tare da ɗansa Abdulrahman Abbas ɗan ƙasar Sudan mai shekaru 40 a cikin ruwan harsasai a sabon shekarar 2008. To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu abadadin Safilu Hashim Gumel da ya tayi gabatar da shirin da Julie Davis Creation wace ta haɗa komai da kuma engineer mu na yanzu Patrick. Ni Ibrahim Kalbasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.